بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا وديا الله سبحانه وتعالى ليسر هدوم أو نسافيا سافير لهدي شرين دا قوة الربيع الآخر هجرة منظور صلى الله عليه وسلم تنادبو دا لليهدو دا تلاتين دا هدو ونديك دا 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 uku ga watan uku a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Ci gaba da karatun mu nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga littafin ar-rahiq al-makhtum. A yau za mu tashi inda malamin ke mana bayanin abubuwan da suka auku tsakanin yaƙin Badar da yaƙin Uhud, wato akwai wasu al'amura da suka auku musamman abinda aka yi na kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani kokari da wasu daga cikin mutanen Makka suka yi. Za mu ji yadda abin ya kare, sai kuma abin da ya shafi yakin Banu Qainuqa, wato Yahudawan Banu Qainuqa. Insha Allah wannan yana cikin abin da za mu tattauna a yau. Na farko sai mu fara da inda yake cewa mu'amaratun lightiyalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, makirci da aka kulla domin kisan gilla ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ightiyali, a kashe mutum ba tare da an san sababi ba, kawai a ga mutum a kashe shi ake nufi dama da ightala. Wannan shine kisan gilla. Asalinsa dama larabci ne, ghilatan, a kashe mutum ghilatan, wato a yi wani makirci a raba shi da ransa ba tare da an san menene sababi ko an san su waye suka yi ba. To malami yake cewa kana min athari hazimatil mushrikin fi waqa'ati badr anistashatu ghadaban, yana daga cikin tasirin rugujewa da faduwa da rashin cin nasarar da mushrikai suka yi a yakin Badar, cewa sun kai goro, sun kai mari, kuma sun rikice saboda tsabar bakin ciki da bacin rai. Shine istashatu ghadaban, wato bakin ciki ya cin musu matuka. Waja'alat makkatu taghlikal mirjali, kuma har Makka ta kasance tana tafarfasa kamar tukunyar da aka dora wani abu a cikinta. Didda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wato dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam, rai ya bace. Kowa ya san dama sakamakon irin wannan abu in ya auku, mutanen da kake renawa sai suka zo kuma suka ci nasara a kanku, kuma nasarar ba ta wasa ba, suka yi muku kaca-kaca, to dole rai ya bace. Mutanen Makka sun yi fushi, matukar fushi akan abin da ya auku a kansu a yakin Badar. Hatta ta'amara batalani min abtaliha, har wasu gwaraza zarata guda biyu daga cikin zaratan Makka din suka kulla makirci tsakaninsu. Shine ta'amara an yaqdu ala mabda'i hadha alkhilaf wa shiqaq, wato suka yi kokarin su yanke su kare. Shine an yaqdu ala mabda'i hadha alkhilaf wa shiqaq, su kawo ƙarshen wannan saɓani da ya faru tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina. Me asalin wannan saɓani ne? Me ya jawo aka shiga wannan tashin hankali, aka yi yaƙin nan har aka yi musu wannan mummunan wato kai? Wa mathari hadha dhulli wal hawan, da kuma abin da ya haifar da wannan ƙasƙanci. Khilafi da shiƙaƙi abu ɗaya ne, dhulli da hawani ma abu ɗaya ne, ana nufin duk ƙasƙanci. Mabda mafarin, wannan kuma mathar abin da ya zaburar da ya haifar da wannan ƙasƙanci. Fi za'amihim, dangane da su, menene wannan abu, wato abin da suke riyawa, me ya jawo musu wannan ƙasƙanci ne? Me ya jawo aka yi wannan saɓani ne da mutanen Makka da mutanen Madina har aka yi wannan yaƙi na Badar? Asali da suna zaune ƙalau, waye ya jawo wannan tashin hankali? A yadda mutanen Makka suke gani su mushrikai a wancan lokaci, ganinsu shi ne wa? Wa huwa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam dai shi din ne shaksiyarsa, shi ransa, shi kadai shi ya jawo duk aka yi ta wannan tashin hankali. Don haka abinda za su yi shi ne su kare wannan rayuwar tasa, a je a kashe shi a huta. Yana cikin dama abubuwan da aka saba tattaunawa a kansu, duk wanda ya jawo al'umma ta canja da wani ra'ayi kuma ake gudun tasirin sa zai jawo wani abu to sai a ce to bari a kare rayuwar sa shikenan shi wanda bai san abu ba musamman in abu yana da alaka da addini yana ganin in ya kashe wani wanda ya dame shi saboda yana yada abin da baya so sai ya tsammani shikenan kuma abun ya kare lamarin musulunci kuma ba haka yake ba yauwa dan hakan ta faru da musulunci bai tsaya ba domin sako ne daga Allah Allah yayi alƙawarin zai isar da shi kowanne gida babu gidan da ba zai ji labarin musulunci ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi don haka ga ashe kenan da kokarin kisa da kokarin tashin hankali duk ba zai maganin ya kuma dakatar da abin da ake faɗi na gaskiya ba illa ya ƙara abu Allah maduke kyauta to shine sai ke cewa ga wadaga kissar yadda take جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن عمية ودان متوم بيو ده muka ji sunan su da Umair ibn Wahb da Safwan ibn Umayya ai sunan su ya wuce mana mun ji su wannan ba shine karan farko da muka ji ba ko a ina ne muka fara fadan Umair ibn Wahb lokacin da aka yakin Badar kafin azo ba mutanen maka sun turo wani mutum ya zo duba musu yaya mutanen Madina suke ba ya musulmi ya karfin su da kuma ya gano musu sirrin shirye-shiryen musulmi to shine wannan mutum shine Umar ibn Wahb ba har ya koma yake ga musu da yaga adadin ba yawa ya zagaya yayin tsammanin ko akwai wasu da suka buya a wani wuri dan su kawo taimako duk mun karanta wannan tare da ku sai ya dawo har ya koma yake ga mutanen Makka cewa ra'aytul hawaya tahmilul manaya ko ra'aytul balaya tahmilul manaya naga wato raquma suna dauke da mutuwa ma'ana ya ga raquman mutanen Madina sun dauko mutuwa ai mun yi wannan zancen ko ma'ana yana ganin kamar kawai waɗannan mutum 300 kawai ga mu kuma muna da yawa mai muna da adadi mai yawa haka ai ba wani abu da zasu don haka kawai mutuwa ce take yawo akan raqumi ga tanan tana zuwa ma'ana yanzu nan zasu zo mu gama da su to wanda yaje musu wannan bincin shi ake ce ma Umayr ibn Wahb Safwan ibn Umayya shi kuma ai kun tuno mutumin da bai je yakin Badar ba a cikin mutanen Makka din nan ko ya zauna a rigindin dakin Ka'aba har da aka zo labari cewa gashi abinda aka yi an kashe mahaifinsa Umayya ibn Khalaf kun gane to wannan shi Safwan ibn Umayya ibn Khalaf ne yawa to shine har ana da labari ya zo masa ba shine har yake cewa wannan mutumin mai wannan labarin ku tambaye shi labarin Safwan ibn Umayya kuma ta shi ma wannan labarin ko sai aka tambaye shi ina Safwan ibn Umayya sai ce gashi nan a dakin Ka'aba ma'ana yana so ya tsammanin sa mai labarin nan mahaukaci ne cewa an je an ci mutanen Makka da yaki an ruguza su wannan ba mai fadin haka sai idan mahaukaci ne shine yace a tambaye mai labarin gani a zaune me nake ciki shine aka gaya masa ga kanan a zaune a gindin dakin Ka'aba to anan ya gamsu da labarin cewa gaskiya ne ya dauka mutumin tabin hankali same shi wannan na faɗa mana kiso shi ne dan mu hada wancan da wannan mutuno waɗannan mutane guda biyu to wannan mutum biyu su ne suka zauna suna tattaunawa a tsakanin su fil hijr anan dai inda suka saba zama a hijr da ake ce mai hijr Isma'il jikin dakin Ka'aba wurin inda daro haka Bahaushe yake cewa wurin inda raran Ka'aba ne shine hijr ba'da waqa'ati badrin bi yasirin bayan yakin badar da yan kwanaki kadan wa kana umairu min shayatin quraish shi ko wannan umair ibn wahab din yana cikin shedanin quraishawa yana cikin shedanin quraishawa mimman kana yu'zi annabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu wa hum bi makkata yana cikin wadanda wato shedanu manya-manya da suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka da shi da sahabbansa wa kana ibnuhu ma'ana suna cutar da annabi da sahabbansa shi ake nufi a Makka yana cikin manya-manyan masu wannan irin fitina din wa kana ibnuhu Wahb ibn Umayr sannan dansa da ake ce ma Wahab dan gidan Umayr ibn Wahab mun gane sunan yawa Wahab dan gidan Umayr ibn Wahab shi kuma fi asara badr yana cikin kamammun yakin badar yana can a madina an kama shi kaga ashe dole rai baci shi kuma Safwan ibn Umayya shi kuma me aka yi shi kuma an kashe babansa kaga kowa da wata damuwa a zuciyarsa to shine suka zauna suke tattaunawa fa dhakara ashabul qalib sai ambaci mutanen da suke cikin Lidiya ma'ana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a jefa su a cikin rami bayan an kashe su daga cikin kafiran makka wa masabahum da kuma abin da ya same su fa qala safwan sai safwan yace wallahi in fil aishi ba'dahum khair ma'ana wallahi ma fil aishi ba'dahum khair in dinnan bi ma'ana ma nafiya ce ma'ana wallahi babu alheri a rayuwa bayan waɗannan mutanen ma'ana wannan mutanen da aka kashe mana a yakin Badar har aka tona rijiya aka zuba su a cikin rijiya to a ce mu mun rayu kuma bayan su to ba alheri ma a rayuwar in muka zauna muka ci gaba da rayuwa mun fahimci abin in dinnan bi ma'ana me ma na ga mana ko in fi sudurihim illa kibru kamar da Allah madauke fada a cikin alqur'ani in fi sudurihim illa kibru ma hum bibalighi yawa ma'ana ba abin da ke cikin zukatan su sai kibru dan haka in dinnan menene ma'anarta ma yawa nafiya ce cewa babu a cikin wannan rayuwa ba'dahum bayan waɗancan mutane da aka ce mana khairun babu wani alheri tayi قال له عمير سي عمير بن وهب يتي دشي شي ابوكين زمان ناس دا سكي زونه تاري كو سي تي صدقت والله والله غسكيا ككي اما والله يتي اما كما ني والله انا رنتسي دا الله لولا دين علي با دان وني باشي مي يوا دكي كاينا با ليس له عندي قضاء كما باني دا ابين دا زان بيا شي wannan bashin wa iyalun kuma ina da tarin yaya akhsha alaihim ad-dai'a ina tsoron tuzarta akan su ba'di a bayana yace wallahi la rakibtu ila muhammadin hatta aqtulahu da na hau abun hawana in tafi gun muhammadu har sai na kashe shi kaji bashi da yara su yake tsoro ya manta an kashe masa ya an kama masa dan uwa ko mun fahimci abin ya kamata ya tuno dan uwansa ya ce sai ya je ya kwato dan uwansa wannan shine babban abin da ya kamata to amma sai ya ce bashin sa yake tsoro da kuma ƴaƴansa za su tozarta kaga shi ana tsoron mutuwa kenan galibi zaka samu duk wanda ba kan addinin Allah yake ba yana tsoron mutuwa so yake a bar shi a duniyan nan ya zauna yi ta zama yi ta zama yi ta zama kuma zaman nan ba zai yiwu ba babu wanda zai zauna a duniya daga shi ko musulmi saboda alaƙar sa mai kyau da Allah kullun fatan sa yake fatan da yake shine me ya cika dai da imani yawa amma ya san tafiya sai an tafi to Allah ya sa mu cika da imani din to shine sai yake fadin wannan magana sai yake cewa fa inna li qibalahum illatan ina da wata illa qibalahum a bangaren su ma'ana ina da wani sababi da zai kai ni gare su ya hada ni da su shine me ibni asirun fi aidihi dana fa yana nan akamin a wurin su kamamman yana cikin kamamman yaki to wannan shi ya kamata dama ya tuno yace shine faghtanamaha safwanu shikenan da safwanu yaji wannan magana yaji maganar bashi yaji maganar tsoren yaya ko sannan kuma ya tuno wannan mutumi fa shi ma an kama masa dan sa wahab ibn umair yana can a hannun musulmi an kama shi a madina to shine sai iqtanama ha sai amfani da wannan damar zai zuga shi dan ya tashi yaje wancan aika din bari ku ji yadda yayi masa faghtana an ce iqtanama kai amfani da wata dama yawa shine kai karibanci wannan lokacin kamar da ake cewa to shine sai Safwan yayi amfani da wannan dama wa qala sai yace alayya dainuka bashin kai na kaina na dauka je ka kowa ya zambiya shi yau kaji zuga yace ana aqdihi anka ni zan biya bashin naka wa iyaluka ma iyali ƴaƴana a ƴaƴanka su zauna tare da ƴaƴana zan kula da su baki daya yadda nake kula da nawa zan kula da naka saura me kaga sai tafi can gun dan uwansa ko yawa wasihim ma baqu zan taimaka musu muddin ina da rai ai muddin sun wanzu suna da rai shine ma baqu la yasauni shay'un wa ya'jizu anhu wani abu ba zai yalwace ni ba sannan ya gagare su ma'ana duk abin da ya yalwace ni na dukiyata to zan yi sare musu ba zai gagare su in hana su ba mun fahimci wannan kaga shikenan ya daure shi fa qala lahu umayr sai umar yace faktum anni sha'ni wa sha'nak to tunda haka ne da ni da kai mu rufe wannan zance kada kowa ya ji shi a duniya ma'ana shine faktum anni ka boye mini wannan abun sha'ani sha'anin nan nawa wa sha'nak ma'ana tsakani ni da kai ne kawai sha'ani wa in mutun yace maka sha'ani wa sha'nak daga ni sai kai shine ma'anan wannan kalma qala sai safwan ibn umayya yace af'alu ni ko zan aikata haka ma'ana zan yi shiru bazan ga kowa wannan labarin ba cewa mun kulla wannan abu thumma amara umayrun bi sayfihi sai umayr yace a kawo masa takobin sa fashuhida lahu sai aka wasa masa shi shine shuhida aka wasa masa takobin sa wa summa aka sa masa dafi ma'ana yi aka sa dafi a jikin takobin shine sammu ko yau mu da Hausa mun ce sammu ana nufin a mutum magani wani abu asalin summu shine dafi a sa dafi da guba da mutum in an sare shi da takobin yana shiga cikin jinin sa shikenan zai mutu yau dama ana yin wannan a jikin kibiya ko to ana yin sa kuma a jikin takobi har yanzu yace a dauko takobin aka samu takobin sa aka wasa shi sannan kuma aka sa masa dafi guba thumma talaqa sannan sai ya tafi hatta qadima bihi almadinata har ya shiga madina da wannan takobin yana raceye da shi da yaje fa bainama huwa ala babil masjidi yana kofar masallaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki da jama'a yunikhu rahilatahu yana dulkusar da raƙumin sa in an ce ana khaba'irahu shine ya dulkusar da shi ya daure shi a inda yake so ya daure shi ra'ahu Umar ibn al-Khattab ana cikin haka sai Umar dan Khattab ya hango shi kaga wannan ya shiga matsala ke wa huwa fi nafarin min al-muslimin a lokacin Umar yana tare da wasu jama'a ta musulmi yatahaddathuna ma akramahumullahu bihi yawm badr suna tattauna abinda Allah madaukaki ya musu na karama na girmamawa da daukaka ranar yakin badar suna hira akan yakin badar da Umar da sauran musulmi sai ya bude ido ko sai Umar sai ya hango Umayr gashi san yazo ya san kuma waye fa qala Umar sai Umar yace hadha al-kalbu aduwwullahi Umayr wannan karan makiyin Allah Umayr dinnan ma jaa illa li sharrin bai zo ba wallahi sai da wani sharri daga ganin sa sharri yake dauke da shi thumma dakhala ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sai ya nabi Allah ya annabin Allah hadha aduwwullahi Umayr wannan makiyin Allah nan ne Umayr ibn Wahb qad jaa mutawashihan sayfahu gashi nan yazo yana rataye da takobin sa yana rataye an ce da mun yi magana mutawashih ko tawashih shine mutun yazo takobin sa a shirye ya nada shi ya rataye shi kawai hannu zai sa ya zaro shi shine ake nufi da mutawashihan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa adkhilhu alayya kaji abun mamaki ku shigo da shi ba ya zo wani abu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shigo da shi fa aqbala ila umayr sai umar ya tinkari umayr falabbahu bihamalati sayfihi sai ya cakume shi ya ci kwalarsa da madaurin takobin nasa ya shaki masa wuya da madaurin ya kama abin takobin inda yake ai akwai maratayin takobi ko yawa to sai kama da maratayin takobin ya ci masa kwala da larabcin an ce an ci kwalar mutum shine labbaba labbabahu ma'ana ya ci kwalarsa ya kama shi abun madaurin takobin ya matse masa wuya da shi ya jawo shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala li rijalin min al-ansar kuma yace wasu mazaje daga mutanen Madina udkhulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kamo shi duk da haka bai saki jiki me zai faru ba sai ya gaya ma wasu samari zarata masu ƙarfi yace ku shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajlisu indahu ku zauna inda yake wahdharu alayhi ku kiyaye shi ma'ana ku tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadhal khabith daga wannan mummunan mutum kaga shi fa hannun sa ya riga kama shi da takobin da waye ya shake shi ya makule shi amma duk da haka yake fada a kula kar ai wasa yace fa innahu ghayru ma'mun don mutum ne ba za a amince masa ba shi ne ma'ana ghayru ma'mun thumma dakhala bihi sannan sai shiga da shi ya ja shi falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi wa umaru akhidhun bi hamalati sayfihi alhali umar yana rike da madaurin takobin sa fi unuqihi a daidai wuyan sa ya matse shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arsilhu ya umar sake shi umar sake shi udunu ya umair yace matso umair matso matso nan wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsoron a kashe shi shi kuma yana cikin wata nutsuwa da ba nutsuwar da ta kai irin tasa a duniya hankalinsa a kwance kuma yana gaya ma wanda ya zo kisan nasa matso kusa an kama shi yace sake shi za mu ga ikon Allah sai ce udunu ya umair matso ya kai umairu fadana sai ya matso din kuwa wa qala sai yace an'imu sabaha ina kwananku shine ma'ana fasar bahaushe kenan gaisuwar bahaushe ita ce ina kwananku yawa to haka balarabe yake gaisuwar jahiliya ita ce an'imu sabahan in za ka gaida mutane da yawa in kuma mutum ɗaya ne an'im sabahan ni'imarka da safe ma'ana ka ni'imta a wannan safiyar shine ma'ana an'im sabahan kamar dai yadda muke faɗa da Hausa ina kwananku ba a ce assalamu alaikum ba gaisuwar al'ada kenan fa qala an-nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi qad akramana Allah bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya umair yace ya kai umairu ai mu Allah ya musanya mana ya karrama mu ya girmama mu da wata gaisuwa fiye da irin wannan gaisuwar taka mu yanzu gaisuwar da muke amfani da ita ita ce bisalam mu ce wa mutum assalamu alaikum tahiyyatu ahli aljannati ita ce gaisuwar yan aljanna ku duba wani irin ruwan sanyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne fa yazo ya kashe shi maimakon ya ce ku kama shi ku je ku daddaure shi ku sa shi a kurkuku sai bayan wata guda ma mu san inda yake bai wannan umarnin ba saboda kullun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma kullun muke nanatawa a irin wannan munasabobi na halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da ke gabansa shine mutumin da aka zo masa da shi din nan yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba maganar gaba bace ba maganar ai tashi hankali ko fada bace yawa to me yace masa thumma qala sannan sai yace ma ja abika ya umair kai ko umair me ya kawo ka me kake tafi da shi qala sai yace ji'tu li hadha al-asiri alladhi fi aydikum na zo don wannan kamamman yaƙi ne wanda kuka kama da yake hannunku yana nufin wa ɗansa Wahab ibn Umair yawwa sai ce ni ɗana ne ya kawo ni fa ahsinu fihi ina fata ku kyautata dangane da shi ma'ana ku bani shi in tafi da shi qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma balu sayfi fi unuqika to in ɗanka ne ya kawo ka me ya kawo takobi kuma a wuyanka ka ratayo takobi qala sai yace qabbaha Allah min suyufi Allah muna na irin waɗannan takubba mana tirda irin wannan takobi wa hal aghnat anna shay'an wannan takubban shirme ma na banza sun wadatar da mu komai ne ai ba su yi mana komai ba ai muna da takubban kuka gama da mu shine abin da yake nufi muna da tarin takubban mun zo da su amma kun gama da mu kamar haka yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsine wa takubban ma takubban banza takubban gofi ai ba komai bane wannan takobin kaga ya rauna ne kenan kuma an shiga taqiya kuma yanzu yawa shine sai yake cewa har yanzu ina ne yawa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce usduqni yimin gaskiya kai dai fadi gaskiya Umair inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal ladhi ji'ta lahu menene ya kawo ka ka fadi gaskiya qala ma ji'tu illa lidhalika ni banda wannan abin da na gaya maka ba abin da ya kawo ni ma'ana dana na zo ku bani in tafi da shi qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace bal qa'adta anta wa safwan ibn umayya, yace a ba haka bane, kun zauna da kai da safwan ibn umayya fil hijri. Manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce da kai da safwan ibn umayya kun zauna fil hijri a wannan wuri, wato daidai inda raro. Fa zakartu ma ashab al qalibi, kuma kuka tuno kuka yi ta ambatan waɗanda aka kashe muku aka sa arijiya din nan min quraishin daga quraishawa. Thumma qulta, sai kai kace laula daynun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula muhammadan, kace ba dan bashin dake kanka ba da kuma ƴaƴanka da ka fita dan ka kashe muhammadu, ka faɗi haka. Fatahammala safwanu bidainika, sai safwanu ya dauki nauyin bashinka wa iyalika da kuma iyalan gidanka wato ƴaƴanka. Ala an taqtulani, akan ka zo ka kashe ni, wallahu ha'ilun bainaka wa bain dalika, Allah kuma ya shiga tsakanin ya baka dama, ma'ana ba zai baka damar ka aikata wannan abun ba. Ya gaya shi Umair, to take qala Umairun ashhadu annaka rasulullah, yace na shaida cewa lalle kai manzo ne na Allah. Qad kunna ya rasulullah nukazzibuka, yace wallahi mun kasance ya rasulullah muna ƙaryata ka, bima kunta ta'tina bihi, muna ƙaryata ka daga abin da kake zuwa mana da shi, min khabaris sama'i, na labarin sama wato wahayi muna ƙaryata ka, wama yanzilu alayka min alwahyi, da abin da ke sauka gare ka na wahayi. Wa hadha amrun lam yahdurhu, wallahi wannan lamarin da ka faɗa ya auku tsakanina da Safwan, wallahi wani lamari ne lam yahdurhu illa ana wa Safwan, banda ni da Safwan ba wanda ya halarci wannan abin da ya auku. Kuma kun ai ba kuma ta ya gaya masa shi da shi da shi cewa su boye wannan lamari, kasu gaya kowa ko yau ba, to shine sai yake cewa wallahi ba kowa daga ni sai Safwan ibn Umayya muka yi wannan. Fa wallahi inni la a'lamu ma ataka bihi illa Allah, yace wallahi ni na san babu wanda ya zo maka da shi wannan labarin in ba Allah ba. To kaga su fa wato yana daga cikin abin da kullum muna faɗa na ɗabi'ar Larabawa, ka bar su su fahimci gaskiya, to kuma ba sa tsoron kowa kuma akan wannan gaskiyar, za su karɓi abin duk abin da zai gudu baya. Wato munafincin su kaɗan ne, wato ɗan kaɗan ake samun mutumin da zai maka irin wannan halin ta iya ɓoye maka ku zauna da shi baka fahimce shi ba, wani durƙushe durƙushe da lauye lauye ba su cika yin wannan abu ba. In dai mutum ya fahimci gaskiya, shi yasa da'iman ga mai wa'azi da mai ilmantarwa ya zama babban aikinsa shi ne mai gaskiyan nan ta bayyana, mai sha'awa ya ji yadda take hakikatan, sauran bayani bar masa, ka bar wa Ubangiji. Kuma in mutum har ya fahimci gaskiya, to da wahala ya fahimce ta ya ƙibinta. Galibin mutanen da suke ƙin gaskiya, galibi jahilcin shugabanninsu ne ya sa su suka hana su, su ce kar ku saurara, kar ku fahimta, ai masu kaza ne masu kaza ne. Amma da za a bar ɗan adam da hankalinsa shi kaɗai ya zauna ya nutsu ya ji abin da ake faɗa, an ce ana kaza, an ce ana kaza, an ce ana kaza, zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka za a ce ana raba ɗa da uba, ana raba kaza da kaza, haka har zuwa yanzu haka ake irin wannan ƙaryar. Masu da'awa ai ta cewa ai ba sa son Annabi, ba sa son manzan, makiya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, suna raba, ba sa son iyayensu, ba sa ɗa'a ga iyaye, ai ta faɗa yan izala kaza da kaza, ba sa son manzan Allah, ba sa son iyayensu, duk tsine wa iyayensu ke, sun mai da nonon uwa da uba. Duk wannan ƙaryar an sha yin ta shekara 30 ko 40 da wani abu, ko ba haka bane? Amma har yanzu ka kasa samun inda asalin abin yake. Kuma wasu mutanen sun yarda da irin wannan zancen, ka faɗi duk wa'azin duniya an rufe ƙofa an ce kar su saurara. To da mutum zai zauna ya saurara ya ji, alal aƙalla da zai yi wa kansa adalci, ya zo inda ake karatu ko wani abu ya yi wata guda yana sauraro, ya ji ran da za a zagi Annabi, ya ji ran da za a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji ran da za a ce ba a son gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ji ran da za a ce musuluncin ƙarya ne. To kaga sai ya yi wa kansa adalci, sai ya zama shi ne yake zaɓen abu da kansa, ko ba haka ba? amma in ya zauna kullun sai abinda wani yace masa wallahi ƙarya suke karka saurare su ai sihiri ne da su daga maganar ta fito tana shiga kunnan ka lalace shikenan kai kuma baka so ka lalace sai ka gudu daga kullun mutun ya zama wato irin At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi kun san kissar sa wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa'azi da yazo Makka sai mutanen Makka suka tsare shi a hanya kamar yadda ƴan tare suke tare masu kawo kaya daga ƙauye suka zauna a bakin gari suna tsaye da duk mutumin da yazo zai shigo Makka sai su ga masa to akwai wani mutumi fa yazo yana nan yana raba da uba yana kaza ba shi da wane ne duk dai yazo da sabon addini duk samari suna nan suna ta canza addini kul ka saurare shi Tufail ibn Amr ya yadda da wannan labari ya dauko auduga ya sa a kunnan sa yayi ta yawo a Makka haka wai na tsoron kada ya ji maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ashe yana cikin wanda zasu musulunta a ranan yazo ku ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana matse hannunsa da wannan auduga har ya ji zancen ba wanda za a iya bari bane shi Balarabe in yaji ana zance da yaransa kuma ake yaji labarin ko zancen wani iri bai taba jin irinsa ba a karanto maka ayoyin alqur'ani kana ji zaka ji cewa kai wannan maganar ba ta dan adam bace dole in kai mawaki ne kuma dama sun shahara da waka in kai mai iya zance ne sun shahara da zance dole ka saurara ka ce kai wannan irin abu ne wannan ni ban taba jin wannan tunda a kasuwannin su irin kasuwar Okaz duk shekara fa taruwa ake yi wannan ya kawo wakokin sa wannan ya kawo wakokin sa a tara mawaka mun san dai mawaka yana nufin wake da ake yi da suke na larabci sai a tara kowa ayi competition ayi musabaka duk shekara wanda ya ci musabakar wannan shekara sai a dauki wakarsa sai a je a lika ta a jikin dakin Ka'aba a rataya ta shine asalin da aka samu abin da ake cewa al-mu'allaqat innan da ake cewa an ka karanta adabi a larabci al-muqa'ai akwai al-mu'allaqat as-sab' ko yawa to asalin su kenan to kaga irin waɗannan mutanen da zance da iyashi shine babban abin su sai Allah madauki ya zo musu da Qur'ani ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zancen da ba a taba irin sa ba duk dabarar ka indai zaka saurari Qur'ani to zaka ji gaskiya daban yake to At-Tufail ibn Amr yana sauraron wannan abu nan da nan shikenan yace in ma sihirin ne ya riga ya kama shi shi ka a ƙarshen lamari sai ya zama ya karbi la ilaha illallah ya yadda da ita ya koma kuma cikin kabilar su yana wa'azi ya kira mutane zuwa ga addini to nan abun da mu haka musulunci yake shi ne addini na fitra na dabi'a wanda Allah madaukaki ya gina dan adam a kansa in dai har za a bar dan adam ya fahimci wannan zancen da ake gaya masa to karka tsaya ka bata lokacin ka insha Allah dan adam zai musulunta zai bi kuma wannan addini din dan haka masu waɗanda suke da wasu hanyoyi da suke bi su yi hakuri su kwantar da hankalinsu mutum ya zauna ya yi tunani cewa duk abin da kake yaki da shi na farko ka yi kokari ka cire gaba daga ciki dan kana gaba da dan me za a yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri cire gaban daga zuciyarka kwantar da hankalinka ka tsaya ka fahimci sakon waɗannan da kake gaba da su nan me suke talla ne menene babban abin da suka sa a gaban su suke kira a zo a bi shi Allah suka ce kuma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah nan shi ya halicce ni shi ya halicce ka shi halicci kowa da kowa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko shine annabin ƙarshe da ni da kai duk mun yadda da haka don haka me zai hana mu zauna mu fahimci menene sakon nan ne sakon gashi nan a cikin alqur'ani manzon nan ya rayu an zauna da shi duk abin da ya faɗa yana nan a rubuce ko in ce mafi yawan abin da aka hakaito mana ya faɗe shi a wuri kaza a wuri kaza har sallarsa an gaya mana me yake faɗa motsin bakinsa lokacin da yake dagowa daga ruku'u suka ga bakinsa yana motsi sai da suka tambaye shi ya gaya musu me yake cewa addu'o'in da yake a wajen tahiyya gashi duk a cikin sirri ne amma sun tambaye shi ya faɗa ayyukan da ya aikata duk an rubuta mana suna nan a cikin littafai ba littafai ne da mutanen yanzu suka kirkiro su ba ballantana a ce ƙarya aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya addinin musulunci to akan wannan littafan daga cikin su ya gina addininsa ya samu yadda zai sallah zai tsarki zai azumi zai komai da komai don haka mu duba mu koma zuwa ga waɗannan asalin ba wai abinda muka tashi muna yi ba abinda muka tashi muna yi ba shine dalili ba kowa ya tashi yana wani abu wani garin wani abu daban suka tashi suna yi ba irin abinda mu muka tashi muka saba yi a nan garin ba ko ba haka bane don haka asali kowa ya aje abin da ya tashi yana yi a koma kan abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi in shi ne gaskiya kuma tabbas shi din ne gaskiya to duk mu hadu akan gaskiya din ba zagin iyaye miki ba ba zagin kakanni ba ba zagin manyan gari ba ba zagin kowa ba amma dai Allah muke so a zo a hadu a bi shi baki daya a hadu kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ko da wannan manufa ce ya kamata a ce ayi adalci ayi hakuri a aje gaba a aje zagi a aje duka a zo a fahimci juna a zo a karanta menene muke karantawa a fahimci menene sakon Allah ne da gaske shi ya faɗi wannan ko kokariya ake yi in ƙarya ne sai mutun ya tafi in ku gaskiya ne sai a hakura sai a bi shi anan tsira yake anan kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take anan ne mutun zai samu cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kowa yana fatan sa babu dan adam inda baya fatan a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece shi ko to muna fata Allah madaukaki ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya cece mu ran tashin alkiyama don haka ayi fahi a rika fahimtar abubuwa kun ga wannan bawan Allah ya zo da fushi da bakin ciki da damuwa da mummunan nufi cewa ya zo kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da Allah ya taimake shi sai ku duba sai abun ya juya kamar yadda ake cewa rishi ya juye ko da mujiya sai gashi ya yadda da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya tsaya ya fahimce shi yayi amfani da hankalinsa bai bari hankalin wani ne yayi aiki a kansa ba to mu karasa kisar dan bata kare ba a lokacin sai ya fada masa wannan yace alhamdulillahi alladhi hadani lil islam kai ni kuna yabawa Allah na gode masa da ya shiryar da ni zuwa musulunci wasaqani hadha almasaq ya koro ni irin wannan korowa din ya koro ni zuwa wannan hanya thumma tashahhada shahadata alhaq sannan sai ya shahada ta gaskiya ce ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن الله صلى الله عليه وسلم يسي فقه اخاكم في دينه كوجي كو علمتد دان اوانكو ادينينسا كو فهمتد دشي شيني معنى فقه اخاكم كجوبا wannan kalma yana fadin la ilaha illallah ya zama dan uwa sai aka ce akhakum yawa sai aka ce kuje ku koya masa sallah da azumi da komai ku koya masa qur'ani wa aqri'uhu alquran kuma ku karantar da shi alqur'ani wa atliqu lahu asirahu kuma ku sakan masa dan sa shikenan ya tafi kun ga zu musulintar uban ya zama shine me fansar da aka fanshi da ita to wannan labarin sa kenan shi kuma safwan ibn umayya wanda ya dauki nauyin bashin sa da sauransu me labarin sa yace wa amma safwan amma shi safwan فكان يقول تو ينا كان اما كان يناشوا ابشروا بوقعه تاتيكم الان ini muku bushara da wani abu da zai faru labarin sa zai zo muku dab yanzu nan eh akwai wani labari mai dadi da zai zo muku yana ga mutanen makka ga wani labari shi labarin da yake nufi me za a zo da labarin an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan ya san abin da akai yawa shine fi ko yawa sai yake cewa تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر أتكم وسكوا نكي وسأل أمورا دذاس أو كود دذاس من تدكو ما يفعل ما أياكم بدر ما أنا قاوان أبو ينا ننزوا أن كن جيش سكم من تمامي أكي مكو أياكم بدر سبو دائي وكان يسأل الركبان يا ذونا كم داما ينا ياكي قاو كوا سبو دائي القول نسكة كرافة to shine sai kullun ya fita bakin titi ko bakin gari yana tambayar mahaya waɗanda suka zo maka shine ar-rukban an umayr me labarin umayr ya shiga madina fa me yake ciki hatta akhbarahu rakibun ana nan har wani mahayi wani matafi ya bashi labari an islamihi cewa ai fa umayrun nan naka fa ya musulunta magana ta ƙari babu labari ko fa halafa safwan take a lokacin nan sai safwan ya rantsi Allah ya kallimahu abadan cewa har abada ba zai sake magana da umayr ba to kuma sai me yace wala yanfa'uhu bi naf'in abadan kuma ba zai amfane shi da wani amfani ba har abada kaga kenan an fasa biyan bashi an fasa taimakon yaya kenan to waraja umayrun ila makkata wa aqama biha shi ko Umairun can sai ya dawo maka bai zauna a Madina ba kuma kun san maza kuma dama eh ba tsoro tunda wanda zai taho da irin wannan niyya har yazo zai kashi annabi kun san ba matsoraci bane yawa don haka sai koma wa aqama biha yad'u ila al-islam yama zauna can yana wa'azi yana kiran mutane masu zo su musulunta fa aslama ala yadayhi nasun kathir har adadin mutane masu yawa suka musulunta a hannunsa kun ga karfin zuciya to wannan kissar shi malan ya ga mana a cikin littafi ya ce ibnu hisham ko ibnu hisham ne ya ruwaito ta ko in ce ya ambace ta cikin wato sira amma tana nan a cikin al-isaba tana cikin al-isaba fi tamyiz sahaba nawa waye rubuta al-isaba mun sha fadin sa al-isaba fi tamyiz yana cikin manyan manyan littafai da suke magana akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabin da kake so ka san tarihin sa sunan sa a ina aka haife shi ya aka labari akan sa ka je al-isaba sunan sa kenan al-isaba fi tamyiz sahaba na al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai bulugul marami mai fatuhul bari littafi ne mai muhimmanci to a cikin sa akwai wannan kissar ya kawo ta haka nan ibn abi hatim ar-razi abdurrahman wanda ya rasu 327 ya ruwaito wannan kissar a cikin littafinsa al-jarh wa ta'dil juz'i na 4 shafi 421 shi kuma al-hafiz ibn hajar a cikin al-isaba din ya ce wannan kissar wannan tarihin Musa ibn Uqba ne ya fidda ita a cikin Al-Maghazi daga Ibn Shihab Az-Zuhri mursalan wato a matsayin riwaya mursala ma'ana shi Ibn Shihab Az-Zuhri shine ya fade ta cewa ga abin da ya auku bai fadi ma'ana sahabin da ya gaya masa ba ina fatan fahimci abin amma kuma riwayar ta zo a wurin At-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir da kuma Ibn Manda shi ma ya ruwaito wannan hadisi daga Anas dan Malik kasancewar ta zo daga Anas dan Malik musnadatan kuma da isnadi mai kakke ya nuna wannan kissa tana da asali mun fahimci abin yawa tana da asali riwayar Anas tana karfafar wannan na Ibn Shihab Az-Zuhri ko da mursal ne da fatan mun fahimci abin yawa don haka kissa tana da asali a wannan abin da ya auku kenan dangane da waɗannan mutane guda biyu to sai kuma abin da ya shafi Banu Qainuqa amma kafin mu je nan wani zai so ya ji to shi Safwan ibn Umayya mai labarin sa ya kare zai zo mana can lokacin bayan fatuhu makka Safwan ibn Umayya lokacin da aka yi fatuhu makka mun san fatuhu makka mai ake nufi lokacin da aka ci makka ta dawo karkashin musulunci bacin rai ya ishe shi damuwa ta ishe shi shine ya kama hanya ya fita ya hanyar Jidda daga Makka ya tafi hanyar Jidda zai je teku ya fada cikin ruwa ya kashe kansa saboda bakin ciki shi baya son ya ga wannan abu ya ci gaba kuma musulunci nan ya mamaye kuma yanzu Makkan mata koma gargashin musulunci bakin ciki ya ishe shi shi yace shi ba zai iya rayuwa ba to shine Umair wannan abokin lamarin nasa ya ji labari ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu a wasu riwaya su ce ɗansa ɗin ne shi Wahab ibn Umair ibn Wahab ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wancan bawan Allah labari ya zo cewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana makka lokacin fatuhu makkan ne a ran da aka yi kaga annabi yana makka aka yi wannan aiko sallallahu alaihi wasallam to shine shi wannan Wahab ibn Umair ko Umair ibn Wahab din dai daga cikin su ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga Safwan ibn Umayya ya kama hanya zai je ya kashe kansa kuma shine yake cewa wannan mutumi fa yana daga cikin mutane har yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tasiri kuma ibnu amminka ne can a ƙarshen alaka akwai alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumi akwai kun san dai mafi yawa dama haduwar Qurayshawa duk sun sassar kafa da juna yawa to shine tuna masa yace yana so ya bi ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya je ya bashi aman ya dawo ya zauna ma'ana a bashi kullun zaman lafiya a bashi tsaro ya zo ya zauna to shine ya bashi dama yace to amma yace ya rasulullah ina son ka bani wani abu da in naje zai yadda cewa lalle kai ne ka aiko ni shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi mayafinsa da ya lulluba ran da ya shiga fathu makka wanda duk mutane sun gane shi da wannan abin da ya lulluba kansa to shine ya bashi shi yace ya je da shi a matsayin shaida to shine ya tafi da sauri ya same shi kafin ya je wurin teku yace masa yana roƙon sa yayi hakuri ya dawo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amani ya bashi ya zauna lafiya an bashi aminci cikin jama'a cewa ba abin da zai same shi yace shi ba zai yadda ba yayi masa magiya yayi masa magiya yace waye wa me zai nuna min cewa lalle daga gare shi kake nuna masa wannan abin yace gashi alamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni gare ka to shine ya hakuri ya dawo da aka dawo makan kuma aka gama fatuhu makka aka tafi da shi madina bai fa musulunta ba aka tafi da shi madina ya zauna a cikin musulmi kuma shi kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ya zauna ba komai aka wani abun mamakin shine aka zo yakin hunain a yakin hunainu aka tafi yaki ya shiga cikin musulmi bai musulunta ba aka yakin hunainu da shi bai ce la ilaha illallah bai kuma yaki ƴan uwansa kafirai ba aka dawo bayan hunain aka je yakin ta'if shi ma da shi aka tafi to a lokacin yakin ta'if din nan ne sai aka samu ganima ganima mai yawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira shi wannan Safwan ibn Umayya aka ɗebi dukiya mai yawa ta ganima aka bashi aka ce ga wannan to shine a lokacin yace kai wannan zuciyar da za ta yi mun wannan wallahi ba mummunan nufi take da ni ba an bashi zaman lafiya cikin musulmi bai ga an cuce shi ba an tafi da shi yaki an yaki ƴan uwansa yana kallo kuma shi ba a kashe shi ba ba a ce masa komai ba ba cin mutunci ba zagi ba gori kuma aka samu dukiya kuma aka bashi wannan shine asalin sunnar a sunnanta wal mu'allafatu qulubuhu in aka samu ganima abe waɗanda ake tattalin zuciyarsu ana jan su zuwa ga addini wanda kake tattalin ya musulunta to kana bashi koda dukiya ce ka taimaka dan ya ji cewa dai ba gaba ce tsakaninku ba domin ya musulunta wannan shine kuma har yau asalin abin yau kafin zo nan lokacin da yayi da aka yi wannan yau kafin wannan ne ashe bayan an yi wannan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah da aka bashi wannan dukiya to shine kuma ya koma makka daga baya sai yayi hijira ya baro makka kuma ya dawo madina to shine har annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya faɗi wannan hadisi cewa la hijrata ba'da al-fath duk asabubin sa ne aka faɗi wannan cewa ai bayan an yi fatu kuma ai babu zancen hijira amma dai walakin jihadun wa niyya shine kuma yazo da ya zauna tare da jama'a a madina aka rayu da shi kuma musuluncin sa yayi kyau har ya mutu a musulunci kuma yayi kyau dansa to kun ga dan Allah waɗannan mutane guda biyu kissar yadda suka musulunta ta ishe mu me darasi na yadda ya kamata mu yi mu'amala da mutane kullum muna waɗannan abubuwan ba daga san zuciya ba a'a daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu wanda ya cancanta mai koyi da shi wajen yadda zamu mu'amala da mutane wajen kiran su irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madauki ya ƙara ba mu hakuri alhamdulillah Allah saka muku da alheri ana hakuri sosai kuma ana yin kokari yadda ya kamata wajen bin abin da ya kamata a yi muna fata a ƙara ne in aka ƙara insha Allah nasara tana karuwa yawa daga an ƙara hakuri an bi a hankali an cuce ka hakura to bi idhnillahi tabaraka ta'ala nasara ce za ta zo mutum Allah subhanahu ta'ala ya kara ce muku to muje kam banu qainu'a koda kadan muyi ko kafin lokaci didda lokacin ya kusa sosai ko kuma mu tsaya nan to mu tsaya nan ba lafi sai a ya tashi sabuwar kissa kissar banu qainu'a yadda suka tsara ko kuma irin makircin da yahudawan banu qainuqa suka tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi akan su muna fata Allah madauke kara mana fahimta ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara mana koyi da halayensa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi a ko ina Allah ya tsare addinin sa Allah kuma ya tsare mana mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu masu kullakullan makirci a ko ina suke dan su cuci addinin musulunci da musulmi muna roƙon Allah madauki ya wargaza tsare-tsaren su duk abin da suka kintsa ba mu san shi ba ya Allah muna roƙon ka wargaza ka hana musu cin nasara ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ƙara ci gaba da yada addininka da fahimtar sa bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki in uwa musulmi duk wanda ke cikin wata damuwa kowace iri ce muna fata Allah madaukaki yayi masa wannan damuwa wanda Allah madauki kuma ya bashi wani yanayi na rashin lafiya Allah ya bashi lafiya wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda ke da wata bukata ta musamman Allah ya biya masa ƴaƴan da aka haifa jarirai Allah madauki ya sa musu albarka wanda kuma suke da siki ba su haihu ba Allah madauki ya sa su haihu lafiya Allah ya tsare mu Allah ya ba wannan gari na mu zaman lafiya ya kara masa alheri da albarka duk abin da zai kawar mana zaman lafiya Allah madauki ya kauda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu hadin kai da son junanmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.